بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا هذا قضية مع الله سبحانه وتعالى وتتكين فللسا درحمة الله يقوم ساكي بام جاوة دومين شيك ودوات النندرسة لمتصار قراتر و game da abin da ya shafi shiri na tarban watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala yake fance shi domin jin kai da saukar da rahama ga bayi. Abin da ke kan dukkan wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe yake kuma shiri da tanadi don kyautata rayuwarsa bayan mutuwa, to ya yi shiri da tsari da tattali da tanadi na yadda zai ribaci damar da Ubangiji ya bashi na samun kansa a cikin wannan wata na Sha'ban da kuma fuskantar watan Ramadan da kuma neman dace a wajen Allah. Idan Allah ya riskar da shi, wannan mutane a tsaka. Watan Ramadan, idan Ubangiji ya dafa nakin bawa ya riskar da shi Ramadan, yana mai rai, yana mai imani, to ya kasa kayansa kuma ya tsaya. Ramadan wani lokaci ne da Ubangiji ya ware shi na musamman domin jin kambayi da riskar da alkhairarsa na duniya da lahira zuwa ga bayi. Wanda yake ribatar irin waɗannan damammaki shi ne wanda ya san ƙimar dama a rayuwa. Wanda ya san ƙimar dama, to kullum shi yake zakalkalewa lokacin da Ubangiji ya bashi dama sai ya yi amfani da dama. Waɗannan misalai suna nan cike a cikin Alƙur'ani da Sunna. Mafi girman abin da ke nuna mutum mai hankali ne a rayuwa shi ne amfani da damar da Allah ya bashi. Yana daga cikin manyan alamu da ke nuna mutum mai hankali ne shi ne amfani da dama da Ubangiji ya bashi a rayuwa. Wata ran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ma wani daga cikin sahabbansa ba'azi ya ce mishi irtanim khamsan qabla kam. Annabi ya ce ka ribata, ka ganimanta, ka amfani daman waɗansu abubuwa guda biyar da Ubangiji ya maka annabi ya ce kafin kishiyoyinsu guda biyar su zo maka. Annabi ya ce ka ribata, ka yi amfani da damarka a kan waɗansu ni'imomi guda biyar da Ubangiji ya maka. Annabi ya ce kafin biyar wadda suke kishiyoyin waɗannan su zo maka. Annabi sai ya ce mishi, a ya saka ƙwaƙlamautuka. Annabi ya ce ka yi ƙoƙarin ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa. Duk daren daɗe ba za ka mutu. Duk daren daɗe ba za ka yi kwanciyar kabari. Shi wannan kwanciyar kabari da muke raka mutane muke kai su makabarta a bisa su. Ko da Allah ya ja kwanakinka ka kai ran da za a yi tashin duniya, to sai ka yi wannan kwanciyar na shekara 40 domin tsakanin busan farko da za a yi kowa ya mutu da busa na biyu da za a yi kowa ya tashi shekara 40. Annabi ya ce mishi hayati ka kwakwalwa mutu. Ita kuma rayuwar duniya, duk yadda ka ganta da duk wani abu da ka gani a cikin rayuwar duniya, rayuwar da Ubangiji ya baka, wallahi idan ba addini kai ba, wallahi baka more rayuwarka. Duk abin da kai a duniya, wallahi in ba addini kai ba, wallahi baka amfani rayuwarka ba, baka more ta ba. Domin dalilin da ya sa Allah ya kera ka, ya kirkire ka, shi ne don kai addini. Ma'ana ka bauta mishi. Wama kharaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce wama kharaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mun. Me ya dalilin zamanka a duniya ka samu kanka a wannan rayuwa? Allah ya ce don ka bauta mun, ma'ana don ka yi addini. Mun farkonka nan don ka yi addini. In ka yi addini ka kare matsayin da Allah ya kawo ka duniya don shi. Duk abin da ka yi in ba ka yi addini ba, to ka yi abin da ba don shi aka kawo ka. Hayatuka qabla mawti. Annabi ya ce ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo maka. Ya tabbata cikin hadisin al-Imam Tirmidhi, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, لا تزولك دم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خلقه. النبي يقول كفاكم باوى قدابين بذات بشي أقبق الله برانا على القيامة هرسي الله دقت كن تنبيوين دبيشي يا مش ودن تنبيوين قدابين ذا أتيد كي أقبق الله. Allah zai maka magana kai tsaye babu tantafinta. Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuma. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ba wani da cikin kowaye face Ubangiji zai yi magana da shi kai tsaye babu tantafinta. Idan laifi kake yi, laifin baka bari ba, har ajali ya cin maka baka tuba ba, Allah da kanshi zai ce maka wani na hana ka ba, na ce maka ba ni su nisa ba ka bani ba, sai ka yi rasuwa kami da marka sai ka gaya shi dalilin nisa ba ka bani. Na ce ka yi ka ba, babu ɗaya daga cikinku, annabi ya ce face Ubangiji zai magana da shi, kuma ba safin ta za a yi in ka faɗi magana ka gaya ma Allah, ko in ya yi magana ka gaya maka ba, kai tsaye zai yi magana da kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wanda zai fargaba ga Allah subhanahu wa ta'ala a filin hisabi ranar alkiyama. Allah zai mai mata tambayoyi biyar. An umrihi fi ma na, Allah zai tambaye shi rayuwarsa. Allah zai ce ka mishi bayanin sa mai ka karar da shekarunka. Allah zai ce na baka shekara 40 a duniya, ko shekara 50 a duniya, ko 60 ko 70 ko shekaru 100 a duniya. Allah zai ce ka mishi bayani waɗannan shekaru 70 ko 80 ko 100 me kai har ka karar da su. Dole ka yi bayani. Idan ofis ne za ka gaya mishi, a aikin ofis ka karar da su. In noma ne za ka gaya mishi, zai tambaye ka waɗannan shekaru da ya baka a me suka kare, me kai kai har suka kare. Wa an shababihi fi ma ablahu, zai tambaye ka game da ƙuruciyarka, samartakanka a me ka karar da samartakanka. Har yau ba a cewa kana daga cikin samari, to me kai a samartakanka? Saboda tsada na lokacin samartaka, kun ga da a tambayi mutum game da dukkan abin da rayuwarsa ta kunsa, to za a ware kuma lokacin samartaka shi ma a mai tambaya da mutum. Wa amma bi min aina tasarrufu fi maqamika, annabi ce za a tambaye shi dukiya da Allah ya bashi, ta ina ya samu, ta ina ya kashe. Kuɗi da yake hannun mutane, inda in mutum ya nemi kuɗi ta halal, shi kenan magana ya wuce da ta zo da zance. In ka nema ta halal, to kuma ta ina ka kashe, sai kuma ka kashe ta yadda ya dace da shari'a. Inda za a ɗaga wani abu a ce wannan abun ta ina ka same shi, sai ka ce Allah albashina na karɓa. To da ka karɓi albashi mai kai da shi, sai kuma ka sa kuɗin ta inda bai dace ba, to nan ma baka tsira. Wama za amina fi ma alima, za a tambaye ka abin da ka sani da ilimin addini da mai kai aiki da shi. Meye kai aiki da shi? Ka iya karatu, ka iya tafsiri, ka iya hadisi, ka iya karanta Alƙur'ani, wannan duk ba damuwar shara'a ba ne. Me kai aiki da shi ne da damuwar? Ka yi aiki da shi ko ba ka yi aiki da shi ba? Babu wanda zai bar gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala sai an ci wannan. Wallahi jama'a, akwai waɗanda nadamarsu da sakaci da lokaci da suka yi, wallahi sai an yi tafiya da shi. A nan suke da dama. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi.
Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
ويوم يعض الظالم على يديه الله يسيران عند الظالم زيتا حنا يرفع بيو أباكين جيزا دومين ندامر الدنيا حنو تي أكي ساوا أباكين ميابا تي أكي ساوا أكيزا ندامر لاهرة duka biyu ake sawa a baki a jina. Mutum zai buga ƙasa ya yi ihu ya yi ruwa lokacin da zai yi na damar lokaci ya yi. Ya kuru zai ce, ya laifin ya kai tona na dama ta, ita hastu ma'ar rasuli sabila, ina ma da hanyar manzon Allah na ne. To hanyar manzon Allah an mishi bayanin ta filla-filla a rayuwar duniya, amma a wancan lokacin da aka mishi bayanin akwai wani abu da ya ɗauki hankali. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, kaitona nadama ta da bar riki wane ya zan amini ba daɗe abokina ba. Daga kaballa ni ala fikir, gashi ya bogar da ni daga addinin Allah daga hanyar Allah ba da tijjana ni bayan ya zo mini. Wa kana shaytanu yusbihu al-raduna, Allah ya hana shaytan ya tsafa lar ya tuba ya tsafa. Jama'a mai wata irin wannan nadama za ta zo kai ta zuwa wa mutane a wancan farfajiyar. Me zai kawo wannan ɗan dara sani? Shi ne damar da mutum ya samu a duniya wa lafiya a baki. Jama'a mun fahimta? Damar da mutum ya samu bai yi amfani da ita ba. Annabi ya ce shi hayata ka kawo da mawuni, rayuwar ka kafin mutuwa, shababa ka kawo da haɗe, ƙuruciyar ka, samartakan ka, annabi ya ce kafin mutuwar ka, jina ka kawo da faɗari, annabi ya ce wadatar ka dukiya da kake da ita, annabi ya ce kafin talauci ka. Ka san idan ka samu gaɓo wanda bai san duniya ba, shi in yana samun kuɗi yana ganin kamar da zai yi ji ba. Yadda ka ga Allah ya sa wa mutum rai yana tafiya ya karɓa ɗin, haka dukiya Allah ya sa mata a jari. Haka dukiya Allah ya sa mata a jari. Yadda kwanakin mutum ke ƙarewa, shi yasa duk wanda kaga Allah ya bashi a ganin duniya, amma dukiyarsa ta ƙare a gina gida, a sayan mota, a ayi kaza, bai more kuɗi. Bai more kuɗi ba. Dukiya na gina ake gina mata ita. Wanda ya sani Abdullahi dan Abbas ce duk wanda Allah ya bashi kuɗi kamar an bashi titin shiga aljanna. Yanzu wannan kafet da aka saka a cikin masallacin nan ba sallah ba ko hutawa ka zauna ka yi, za a kai lada mu wanda ya sa kafet ko huta ma kai. Dukiya kiyama ake nema, ba laifi ba ne ka yi gida mai kyau, ka shiga mota mai kyau, ka ji daɗi, amma dai kuma in ya kare wannan ita ce marfar dukiyar baka mori kudi ba annabi sallallahu alaihi wasallam faraja da kwana shukr dama da ka samu na lokaci kafin abubuwa su addabe ka ka shagaltu duk lokacin da ka samu ranar lokaci ka san wani haka kawai fim 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 wannan fim hausafin zai da ya kalli part 1 part 2 part 3 awar 3 a banza me ya fim ya ke kara maka wani ci gaba tun da kake ka taɓa shiga wani gida ka je ka samu mijin yana waka matar gidan tana amsa ba ƙarya ba wani gida ne ka gani a nan matar tana waka mijin ta yana amsa ba ta lokacin ka kawai da kai ba ta lokacin ka kawai da kai yaushe za ka ba wakil awa uku a rayuwar ka sai dai wanda bai san kimar lokaci sai dai wanda bai san kimar lokaci faraja ka kwakwalwa shi ne annabi ya ce karibata karibati karibati lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka sai ka ta kwakwalwa sakan annabi ya ce kuma ka amfani lafiya ka ta rashin lafiya lokacin da ka ji lafiyar ka karamu kai marmaza karibati lokacin lafiyar wani yanzu haka maganar da muke yana asibiti ya fi wata uku a asibiti ko bakin jet bai taɓa takawa yana kwanta a cikin asibitin ya fi wata uku bakin jet bai taɓa in karatu ake yi in mutumin kirki ne yana so ya so karatun ba hali yana so ya je ya yi jami'i shi ma ba hali yana so ya je ya yi kaza ba hali in ma mutumin banza ne ana fati yana so ya je gumfatin ba hali haka dai kuma haka ba haka ne saboda haka lafiya kai amfani ne ita in kuma wannan lokaci da ke gaba gare ni lokaci ne da kowa ya kamata ya yi amfani da damar sa ya yi bacci a hunda ke gaba gare ni da wata banza ranna da ba mun yi bayani adadin mutanen da ba a muka yi tafsiri da su muka yi rarraba da su wanda balawar haka ba su nan a tsakaninmu sun kai mutum goma wata ilbaɗi kuma a yi da kai ko ba a yi da kai ba to ashe duk lokacin da mai hankali ya gan shi a raye amfani yake yi da wannan dama wannan wata da muke cikin watan sha'aban yana daga cikin wata mafiya alkhairi a cikin watan ne nan wata ne na musamman da yake ɗauke da ayyuka na alkhairi da kuma shiri da samar da timetable na yadda za ka tinkari wata zamara domin ba sai watan ya shiga ka sai to bari ka yi kaza ka yi kaza ba ya kamata a ce kana da tsarin ka wata rana Usama ibn Zayd ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min sha'ban yadda shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tun da nake da kai ban taba ganin wani wata da kake yawaita azumin nafil filiba kamar watan sha'aban ba shine wata da yanzu muke ciki yace ni tun da nake da kai ban taba ganin wani wata da kake tsabar yin azumin nafil filin masu yawa a cikin sa ba kamar watan sha'aban fakada alaihi salatu wassalam sai annabi rana yace zalika shahrun yaqulu an-nas annabi yace watan sha'aban wata ne da galibin mutane suke rankana game da ribatan alkhairi da yake ciki mutane da yawa ba su rankana bayna rajab wa ramadan annabi yace wannan ne watan da yake tsakanin rajab da ramadan shine shahr wa huwa shahr turfa'u al-a'mal fihi ila rabbil alamin annabi yace wata ne wanda ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ubangijin sarkai yanzu duk abin da muka aikata na wannan shekarar to a wannan wata na sha'aban ake tattara dukkan ayyukan na shekara a haura da shi to yibbu an yurfa amali wa nasai annabi yace saboda haka ina so a daga aiki na da azumunka masu yawa a cikin annabi ya ce mutane da mutane suke rankana ya ce wannan wata akwai bukatar a daga ayyukan bawa da azumunka masu yawa a ciki annabi ce saboda haka ni ma nake so in za a daga nawa a daga da azumin ka shi azumi shi azumi ba ma maganar Ramadan ba azumi gudan azumi a duk abin da ake ce mishi ibada in dai ibada ne ba yi da ta'a domin shi azumi ɗaya daga cikin alkhairin da ke cikinsa bayan ibada ce da take da tsoka sannan kuma yana da waɗansu sinadarai na daidaita al'amuran rayuwa baki ɗaya yanzu inda za ka shiga cikin wani damuwa da wani yanayi da abubuwa da su har yanzu sai su rikice maka kana fara azumi wallahi za ka samu nutsuwa ka san inda za ka je ka Abu Umama ya ce ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bil janna yace ya Rasul Allah ka nuna mun wani aiki da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san in na rike wannan aikin zan shiga aljanna fa kana alaihi salatu wa salam ka annabi yace alaihi salatu wa inna kula bi salam annabi yace ka rike azumi da kyau azumi ba yi da ta a cikin hadisi alaika bisum fa innahu la mithlala annabi yace ka rike azumi azumi bayi da tanka bayi da sa irin sa a cikin dinka cikin wani hadisi da ake nawa musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to kullu amali ibn adam mudha'af dukkan ayyukan dan adam ana ninnin kasu ne al-ashrat al-hasanat bi ashri amsalha kowane aiki daya da mutum yayi ana ninka akan ninka mishi goman sa ila sab'i mi'at bi idin zuwa ninki 100 kowane aiki mutum ya aikata na alheri wannan aiki annabi ya ce za a ninka mishi goman wannan aiki har zuwa ninki 100 hadan nan sai Allah madaukakin sarki ya ce illa sau ya ce sai dai azumi ya ce a cire azumi a wannan lissafi fa innahu li Allah ya ce azumi na wani wa ana ajzibu bihi ni nake sa kai ya shi duk wani lissafin da za a yi aiki kaza yana da ninki kaza aiki kaza na da ninki kaza Allah ya ce a cire azumi a cikin lissafi shi na wani ni nake sa kai ya na karanci akan azumi ya dau shahawatahu wa ta'amahu min ajli Allah ke mutum ya bar sha'awarsa ya bar abincinsa da bukatarsa don ni Allah ke sai ka sa kai yanda zai watan Ramadan watan Ramadan inda za a ce watan Ramadan babu wani nassi ko wani dalili da ya nuna tsananin watan Ramadan sai kawai kasantuwan azumin watan Ramadan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci an ya ishe shi rufe musulunci an gina musulunci akan waɗansu tubana ne tubali ne guda biyar to azumin watan Ramadan yana daga cikin waɗannan tubana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace buniyar islam ala hannu an gina musulunci da waɗansu blok waɗansu tubana guda biyar shahadatu Allah shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah da kuma shaida annabi muhammad manzon Allah sai ta bi iqami sala da tsayin sallah wa ita'i zakka da ba da zakka wal hajj da zuwa aikin hajji sai ta bi sunnar ramadan da azumin watan ramadan shi azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ta yadda in aka cire azumi to kamar an rushe musulunci watan ramadan watan ramadan shine wata da ubangiji ya sukar da alƙur'ani da shi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الله من وقتين فرقية الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله يكون قوة أدمر رمضان الله يكون أجتين فأكد القرآن القرآن فوجيوة وتر رمضان شيني وتر دعك توكرد القرآن كبير wannan ya ishi dalili akan falala da matsayin watan Ramadan wannan alqur'ani da Allah ya saukar da shi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a gaba ɗaya gaba shine ta gaba a dukkan littafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzanni kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani Allah sai yake banci watan Ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله يقول وتر رمضان شيني وتن دعك سوكرة القرآن لجنة هدى للناس ونن القرآن الله يقول شريع ليك مثاني وبينات من الهدى والفرقان بياني لذكي ذكي أكن شريع دكما ربي أكان كريا لك فيها فإناني إن أنبي ذا أداتي فإنه إن أنبذا أفتا ذا أهلكا الله يسير في القرآن فمن شهد منكم شهر فليصم الله يسير تقود يهلر وتر رمضان وتر رمضان يرز كيشي يشكا وتر رمضان درين نبيا الله يسير فليصم يهلر رمضان ومن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى الله يسير ودكم وتر ya shigo bayi da lafiya ko yana halin tafiya to ya sha ya kirga waɗansu kwanaki ya biya wannan tsanani yuridu lahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin da sauƙi ne ba yana nufin da tsanani ba wa li tukmilu al-idda Allah ya saboda ku cika adadin watan Ramadan yasa aka ce ku biya in kun yi tafiya kuka sha ko in ba ku da lafiya ولتكبر الله على ما هداكم ويكبر بري من قديا ما الله لك شريعة الدنيين ولعلكم تهتدون الله تهتدون على الشريعة ولعلكم تشكرون دون قدم مسؤوليا ما الله سبحانه وتعالى وتر رمضان شيني وتنا القرآن أشكي وتر رمضان أكثر قرد على القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace idan kana awwal laylatin min ramadan idan daren farko na watan ramadan ne yadda muke zaure nan sai mu samu labari an ga wata an ga wata ana ce an ga wata kaga ai ramadan ta shigo kenan to a wannan daren farko da aka ce an ga watan wanda gobe da asuba za mu tashi da azumi wannan dare a daren wannan daren farkon annabi ya ce sai da shayatin ko marada tun ji a daren ubangiji ke sa dukkan shaytanu da matsiyata waɗanda ke halakar da bayin Allah a kama su a tsauri shi yasa irin wannan ya shigo za ka ga harkin shayatin suna zuwa nan wa kullikat abwabun nar Allah zai ce a kule kofofin wuta kofofin wuta duka a kule فلم يفتح من أبابه فذا أقول قوة قوة للقوة في المجمع سير مغانية كده وفتحت أبواب الجنة الذي في أبوه قوة في الجنة دلوقتي. فلم يغلق منها باب فذا أقول قوة قوة بابا سيما يا رمضان وإذا رمضان نشبه حركة الجنة كوي أكي باب حركة الجنة وتد gaba ne Allah zai sai a kore ba dinki aljanna zai sai a bude kowa kowa a shirye yake mai shi wa yunadi munadi annabi yace Allah zai sa wani ne shela daga cikin mala'iku ya shela yayi kira a wannan dare na farkon ramadan ya baki alkhair akbir zai ce ya kai mai neman alkhair mai neman shiga aljanna mai neman rahamar Allah mai roƙon Allah mai nati ga ya dace da alkhairin Allah mala'ikan zai ce mishi akbir juyo ka ce wa ya badi ya shar akbir zai ce ya mai neman sharri wanda ya dukufa a cikin saƙon Allah akbir zai ce ka saka mutan ka ce an shigo wata ramadan ma'abucin alkhairi ga lokacinka ga zamaninka ga lokacin ɗiban garabarsa mai saƙon Allah wanda ya juya baya ya zulmuya a cikin saɓa ma Allah mala'ikan zai ce mishi ka taka ma kanka birki ka bi a hankali walillahi utaqau minan nar Allah na walillahi utaqau minan nar Allah na da waɗanda ke ƴanta su daga wuta a wancan daga wannan daren wa zalika kullu laila kuma hakan zai faru ne a cikin kowane dare tun daren farko na ramadan idan aka ce an ga wata ai lokacin da aka ce an ga wata ma ba ku fara azumi ba to tun a wannan daren ubangiji zai ware dubun dubatan mutane ya ce duka waɗannan a ƴanta su ba su ba wuta ba su ba wuta gobe a ƴanta su jibi a ƴanta su har daren ƙarshe da ramadan zai fita duk dare annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai dubun dubatan mutane wanda ubangiji ke sa a ƴanta su daga wuta su sun Allah ya wuta sun wuce maganar wuta cikin rahmar Allah Allah me yasa aka musu wannan karbar nan Allah yace ai ramadan ya shigo jama'a mun fahimta ka san wanda bai fahimci riba da alkhairin ramadan ba shi gaban sa ma faduwa yake saboda za a yi azumi kuma in ma da yin azumin bakar da yake a iman har ma baka yi azumi ba ka je ka ci da baduka ka more ne wani da duka faduwa yake za a yi azumi za a yi azumi ga kuma abinda azumin ke zuwa da shi na alkhairi wadda banda wannan lokacin baka da wani lokaci da za ka riba irin abinda za ka riba ta a cikin wannan matsala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana an ga wata aka sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa an ga wata wata ramadan ya kama wata ya kama sai yayin da wani sahabbansa yake ce musu inna hadha ash-shahr kadi habara annabi ya ce to kun ga wannan wata na ramadan mai albarka ya halal ya kiru kashi cikin yardan Allah ya sami ku da ranku rafiq wa fihi laylatun khairun min alf shahr annabi ya ce to cikin wannan wata na ramadan akwai wani dare wannan daren alkhairin da ke cike a cikin sa wannan daren alkhairin da yake dauke da shi ya fi watanni dubu alkhairi inda a ce za ka je ka yi ta neman alkhairin Allah ka yi ta neman rahama a cikin waɗansu watanni banda wannan daren a cikinsu to sai ka yi watanni dubu in ma ka samu amma ba ka samu abin da za ka samu a wannan daren shi kadai ba akwai riba ko wajibi ba shi ne daren lailatul qadr daren lailatul qadr duk wanda ya dace lailatul qadr ta shigo in mana karatun alqur'ani in mana roƙon Allah in ma yana wata ibada ya kasa kayan da kuma ya kai domin wannan daren ubangiji ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin
أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم
الله يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة Allah ya mun saukar da Al-Qur'ani a cikin wani dare mai tsari da albarka. Wannan daren shine Laylatul Qadr, daidai ayar take da inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah ya mun saukar da Al-Qur'ani a cikin daren Laylatul Qadr. Wannan daren Laylatul Qadr shine dare mai tsari da albarka. Inna kunna munzirin. Allah ya mun kasance masu gargadi da tura manzanni da masu da'awa domin kiran mutane da kuma gargadin mutane. Fiha Allah ya ce a cikin wannan daren yufraku kullu amrin hakim, a cikin daren ake kowane irin kaso da bajet na alkhairi mai bai. Jama'a mun fahimta? Ba an mana rubutu a kan lauhul mahfuz ba, a cikin mahaifa ba ana yi ba. To a kowane shekara a wannan dare Ubangiji duke tara mala'ikunsa da ya ba su kula da gudanar da waɗansu abubuwa a kan bayi. Misali ɓangaren arziki, mala'ika Mika'il shi ne jagoran mala'ikun da suke kula da arziki da ake kasa wa bayi. Allah zai ba shi ne ya ce wani a sa mishi biliyan goma. Enam ko? Wani a bashi kaza, wani a bashi kaza, wani a bashi kaza, ɓangaren aure wani a rubuta mishi mata wacce, wacce a rubuta mata wani, wani kaza, wani zai mutu kaza, wani za ka karɓi ransa abu kaza, wani tsakanin alƙalere da bara a karɓo ransa a waje kaza. Listin haka mala'ikan mutuwan a daren duk wanda za su mutu a shekarar 65 in sunanka na ciki kawai rana da lokaci yake jira. Sai ya shigo gidanku ya dauki wani karamin yaro ya tafi a wunsa, ga haka ta ba ku wunsa da kai, amma a ranar kan na kuwa. Fi hali furafu kullum amrin hakim, a wannan daren ake kasa komi to sai ka dace ka kuma a daren ka tashi kana da wuri. Annabi ya ce wa fihi laylatun khairun min alf shahrin, a wannan daren a wannan watan akwai wani dare wadda alkhairin da daren ke dauke da shi ya fi abin da watanni dubu suke ɗauke da shi. Waɗannan watanni dubu sun dora shekara 80. Saboda haka abin da za ka rika a daren Laylatul Qadr in ka dace, to inda za a ƙara maka shekara 80 ka yi tsala domin ba za ka samu abin da za ka samu a wannan daren ba. Yanzu ta yiwu wanda ya shiga Ramadan ya daina hirar banza? Ba zai yiwu ba. Domin ba ka san za a maimaita wata da kai ko ba za a maimaita. Annabi sallallahu alaihi wasallam man hurima khaira, duk wanda aka haramta mishi alkhairin wannan dare ko wannan watan, fa qad hurima alkhair kullu. Annabi ya ce an haramta mai alkhairi tukai. In mutum bai dace a Ramadan ba, in mutum bai dace da Lailatul Qadr ba, annabi ya ce an hana shi komai, bai san komai ba. Wala yuhrim khairaha illa ma'rurun. Annabi ya ce ba kuma wanda za a haramtawa alkhairin Lailatul Qadr Ramadan, annabi ya ce kawai sai wanda ba shi da rabu. Sai wanda ba shi da rabu, wanda ya rasa alkhairin wannan daren, annabi ya ce kawai ba mai rabo ba ne. Wannan ke zaburar da bayin Allah masu tunanin makomansu su tashi su tsaya su yi ayyukan arziki. Magabata na ƙwarai, tun da kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, za ka samu cikin waɗannan kwanaki da muke ciki yadda suke cikin farin ciki da ɗoki da marmarin zuwan wata Ramadan da shiri da tanadi na yadda za su amfani Ramadan. Malam akan samu mutum wanda tun fitar Ramadan yake buɗe asusu, in albashi ya samu zai cire alkazai zai ba wannan asusun, yana kara shi ne don siyar da bayan Allah a Ramadan. Yana daga cikin abin da za mu yi magana a kai infaki a Ramadan, siyarwa a Ramadan. To sukan yi shiri, sukan yi tanadi da tattali na yaya za su mori moro-moro da ke cikin wata Ramadan. Idan ka shirya wa mutane abin buɗe baki, kunu ne, ƙosai ne, shinkafa ne, duk abin da ka shirya na buɗe baki sai ka samu mutum ɗaya sai ya yi buɗe baki da abin da ka shirya abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk abin da aka ba shi a ranar na azuminsa za a ba ka kwatankwacin nan nan ka ba kuma a nashi za a takura a ba ka ba ka fara ko da biyu ka ba shi sai ya rike sai ya ci nashi eh wai shi wai kar ma ya fara da naka a'a in ma ka ci nashi ba aladan ka da adiba ba a tsakar Allah da adiba to me da shi bijin ba na ka da adiba jama'a mun bayyana to idan ka ma mutum buɗe baki ka samar mishi da abin da zai ci ko yayi buɗe baki in ya sha ruwa duk abin da ya samu a azumin ranar idan lada dubu ɗari ya samu kai da ka shirya mishi abin buɗe baki da a baka lada dubu ɗari to abin da muke an karar da jama'a shi akwai wanda za ka samu a azumin sa kawai abinda za ka samu in ka mishi buɗe baki kai farra ma zan iya kare ba za ka samu a wannan ba wato yadda yake tsayawa in yana azumi ya tsani azuminsa daga sabon Allah ya tsani maganganunsa daga baba karatun alqur'ani sallan nafili wato abinda zai haɗa a ranar idan ka buɗe mai baki ni aka ce duk abinda aka bashi a ranar za a baka sai ka samu kai baka da kamun kai na yadda za ka iya kai in kai azumin ka samu abin da za ka samu a cikin nashi wanda yake da hali ya zama rubuci a rama kuma yadda mutanen mu suke mutum ɗaya za a mai abin buɗe baki ya fi kana goma ga masallacin unguwansu ana raba kuma ana rayu yana faruwa kuma ya za a yi mai abinci ya fi kana goma wai ba ɗaya daga cikin tarbiyyar da ake ma mutane a azumi shine tattamo da shi ya jiya tsantsani yadda talakawa marasa galibi suke rayuwa to da yawan mutanen wallahi sun mai da ramadan lokacin cin jeri ma abinda ma baya ci ma ba a ramadan ba a lokacin ramadan an mai da shi wani lokaci kamar biki ne saboda haka shi kadai akan tebur ko da shi da abokansa za a shirya musu abincin da kudin abin da aka shirya a tebur din zai iya ba matalakawa 50 abin da za su ci. Ba kwa ganin yadda yadda mai ke faru kunu ne da a kawo kunu ka ga magidanci da cok a hannun ana zuwa shi sai ka samu mafarkinsa yana da buhu 20 ko 30 na shinkafa. Jama'a mun fahimta? Saboda haka Ramadan wata ne na duk wanda Ubangiji ya yi mishi muwafaka ya dace ya yi ƙoƙari ya ribace abinda duk ya samu dama da abu na ƙarshe da muka tattauna a kai game da wannan matsalar shi ne tsane azumin mai nafi ɗaya daga cikin abinda kowane musulmi ya kamata ya mai da hankali a kai a watan Ramadan shi ne ya yi ƙoƙari ya yi azumi mai kyau azumin da zai tsayar da shirin duniya azumi mai kyau da yawan mutanen mu sun ɗauka iya azumi shi ne kawai daga lokacin da ka yi suhu kar ka ci wani abu kar ka sha wani abu in kana da iyali kar ka kusanci iyalinka shi kenan in magari ba sai rana ta bani ka yi azumi ɗaya akwai gyara ɗaya daga cikin abinda za ka fi mai da hankali a watan Ramadan na neman yardan Allah neman rahamar Allah neman kusanci a wajen Allah shi ne ka tabbatar kana ɗaukan azuminka lafiya ka kai shi lafiya ka yi iyayenka ka kiyaye azuminka duk wata dama da za ka ribata a watan Ramadan don samun yardan Allah wannan abin na bayan shi gudan azumin domin shi aka farla da ba ɗaukan azumin ka tsiriyar tsiriyar ka ɗauke shi tsiriyar tsiriyar kamar yadda muka faɗa waɗansu kawai su kan sa lissafin azumi kawai in bai ci abinci ba ko bai ci abinci ba ya tsari a saƙon Allah na dagula lissafin azumi wani hadisi na al-Imam al-Bukhari hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man lam yada qawla su in wasta bi ba fadin magana da ta saba ma shari'a ba idan an ce al-zur shine duk maganar da ta saba ma shari'a ashar zur kage zur sharri yarbil zur jita-jita zur duk abin da za ka faɗa in abin ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne ya saba ma shari'a sunan wannan maganar zur ba ku jaka tashe da zur to shaidan ƙarya kenan to shi zur duk abin da ba daidai ba ne da ake faɗa annabi ya ce mallam ya da kaura su duk wanda bai bar faɗin abin da ya saba ma Allah ba wal amala bihi ko aiki da shi ba shi ya faɗa ba amma a zo a kawo shi ma ya yada annabi ya ce falaisa lillahi hajata sai an yada ta'amahu wa sharabahu wannan mutum Allah ba shi da bukatar ya bar cin abinci ko shan ruwa idan mutum ya ɗauki azumi ba zai bar ƙarya ba ba zai bar gulma ba ba zai bar annamimanci ba ba zai bar baɗa ba ba zai bar sharri da ƙage ba Allah ya ce a gaya mishi kar ma sai ya daina cin abinci ko abin sha don kar ya ɗauka in ya yi azumi zai fiye karanta wani abu ma'ana in dai ba zai iya bari ba annabi ya ce ya ci abincin abinci ba sha ruwa fa laisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu Allah bai da bukata wannan mutumin da ba zai bar waɗannan munanan kalmomi ba Allah bai da bukatar ya bar cin abinci ko shan ruwa wannan ba saƙo ke gaya maka cewa zai iya barin azumin sa wani yana azumin idan ya mulmulo a sha haka ne ko ba haka haka ne wani yana azumin nan dabar su take daban baka wani yana azumi zai buɗe buluki ga kalla duk zai iri ba to yana da cikin ayyuka ko bai rusa azumi aka ce azumin ka ya lalace ba zai mishi illar da karshe ba da kan bai azumi ba ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sahihi azumu min siyamihi al-ju wal arash والصحائل أزهو من قيامه الأسفان النبي يسعي ومثل نوع كي أذن أيك أذن أيك أذن أما ذاك مطلطة ما أذن النبي يسعي شيء يوم على الإشي كريدي من بيته النبي يسعي أي أخوي سيوا سنة أذن ميزا النبي يسعي راشي أذن أي دي يسعي أذن كبان يزن شاء الله amma annabi sai yace hazzuhu min siyamihi sakamakon da ya samu rabonsa a azumin shine al-juhu wa al-asal ya jinimwa ya shaƙe shi ma'anan hadisin da yawa suna azumi amma aikin banza suke ba su sallama wal baqa'i wadan suna qiyamul layl hazzuhu min qiyamihi asahar annabi yace sakamakon qiyamul layl shi ne hana gidan su bacci kawai ya yi hira ya yi hira to wani abin jan hankali a nan shi ne azumin ya san yadda za mu kane daga ci da sha ko aikata wani abu da zai ɓata azumi to kuma mu kame gaɓoɓinmu da harshenmu daga abin da zai iya sauye mana azumi ko ya nakasa mana azumi ko kuma ya rage mana ladan wannan azumi ne wannan yana kai kowane musulmi ya zama yana shirye yana kintsi cewa duk lokacin da zai ɗauki azumi ya zama ka saka tunaninka da basirarka wajen kiwon azuminka da lura da azuminka domin ka ɗauke shi lafiya ka isar da shi lafiya ba tare da karaya ko targaɗe da annabi ya ce da yawa na azumi da yawa suna azumi amma sakamakon su kawai yunwa da kishi kaga ai sakon da annabi ya isar a nan da yawa suna azumi amma azumin banza ne sakamakon su yunwa da kishi ai kaga hadisin ya nuna ba su ci abinci ba su sha tunda ya ce sun ji yunwa inda sun ci abinci ya ce sun ji yunwa
inda sun sha ruwa ya ce sun yi kishi haka ai ba su ci ba ba su sha ba amma yake wannan yunwa da kishin iyari ba su ci
to yi tsoron Allah wajen shiga wajen annabawa ba da kiyaye annabawan idan kana da wani majalis da ka san ba majalis ne bane na asali kai da wajen idan kana da wani wajen hira da ka san ba hiran arziki bane kai da wajen
kai kokari ka tsaya akan ayyukan alkhairi da yawaita tuba da istighfari da kuma neman taimakon Allah ya taimake ka wajen samun istiqama da mayar da al'amarin ka zuwa ga Allah ci gaba da roƙon Allah Allah ya kai ka wata Ramadan da rai da kuma lafiya da damar da zaka yi ibada kai ibadodin ka yi azumin ka ka ci gaba da roƙon Allah ya taimake ka wajen tsayuwa kai abin da ya dace da wata Ramadan sannan ka ci gaba da roƙon Allah kuma in ka yi ibadan ya karɓa maka muna roƙon Allah ya dace da mu Allah ya rinka da mu Ramadan a cikin imani da kuma dagewa da kuma dace da ayyukan alkhairi Allah ya amsa mana dukkan abin da muka yi da kuma wata zamani Allah ya sa mana da rabu da sakamako mai kyau a nan najeriya sai kuma wani sati idan Allah ya tsaya da mu tsora kamar yadda muka tsara dukkan darussan kusan bai da ya damu yi su da can su bar umarnin da kuma nan baki da Allah ya sa karɓar bebe a wajen Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.